sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Talata 10 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yakub Makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙwararru da masu sharhi a Najeriya na ci gaba da tsokaci a kan ƙware-ƙwaren kasafin kuɗi na kusan naira tiriliyon guda da gwamnatin tarayya ta yi. A yau Talata ne kuma hukumomi a Najeriya suka shirya fara aikin ba da rigakafi a kashi na biyu, amma kuma aka tsage domin baiwa hukumomi su yi bincike a kan rigakafin na Moderna. Makiyaya a Najeriya sun arke zuwa jamhuriyar Nijar sakamakon tabarbarewar tsaro a ƙasar da ke magwabtaka da Nijar ta iyakar kudancinta. Bayan haka Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da rahoto na musamman akan shiga sabuwar shekarar musulmi. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnan jihar New York ya sauka daga kan makaminsa a yau Talata, biyo bayan zargin neman yin badala da mata masu yawa. Shekara daya bayan da ya samu yabo a ƙasa baki daya saboda cikakken bayani da ya rika badawa kullun a lokacin cutar annobar COVID-19 da ta yi muni sosai. An ba da sanarwa game da wannan gwamna wanda yake kan mulki karo na uku ne daidai lokacin da majalisar dokokin jiha take harama tsige shi daga mulki. Daukar wannan mataki ya biyo bayan sakamakon binciken da ofishin mai shari'a na New York ta fitar ne, inda aka samu komo da laifin yin maganganun banza ko kokarin fasikanci da wasu mata su akalla 11. Masu bincike sun ce ya taba matan ne a inda bai kamata ba, ya sumbace su ba a san ransu ba, kamar taba su ta sassan jikinsu a wuraren da bai dace ba, ya kuma faɗi wasu maganganu akan siffar jikinsu da kuma rayuwarsu. Ya samar da yanayin aiki mai cike da tsoro da kuma barazana. Mataimakiyar gwamna Kathy, yar shekara 62 da haihuwa ta jam'iyyar Democrat kuma tsohuwar wakiliya ta majalisa daga yankin Buffalo, za ta zama gwamna ta 57, kuma ita ce mace ta farko da za ta rike mukamin a New York. Gwamnatin Ethiopia ta yi kira ga 'yan ƙasarta a yau Talata da su shiga aikin soja domin taimakawa wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar ƙwatar 'yancin Tigray ta Liberation Front TPLF a takaice a lardin Tigray na arewacin ƙasar mai fama da rikici. Wannan kira daga ofishin Firayim Minista Abiy Ahmed ya biyo bayan ayyana tsagaitauta a watan Yuli ta ƙashin kai da gwamnati ta yi cikin watan Yuni, lokacin da sojojinta suka ja baya daga Tigray ko kuma suka yi fatali da yarjejeniyar da aka kulla kwata-kwata. Wakilan Abiy da na dakarun TPLF da kuma rundunar gaggawa ta Tigray ba su yi wani tsokaci ba nan take. Babban kwamishinar 'yan gudun hijira a Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau Talata cewa ita da sauran abokan aiki sun samu sukunin isa sansanonin 'yan hijira na Mai, Aini da Adi Harush, inda 'yan hijirar Eritrea suke a Tigray. Rikici ya hana wakilan samun damar shiga wuraren tun 13 ga watan Yuli. Hukumar hijirar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a ranar 5 ga watan Agustan nan aka ci gaba da kai kayayyakin agaji ga 'yan gudun hijira su 23,000, duk da cewa samun damar shiga wajen yana da iyaka saboda yanayin tsaro a wajen. Daraktan hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA a takaice William Burns yana ƙasar Isra'ila domin tattaunawa, wanda jami'ai suka ce za ta mayar da hankali ne akan Iran. Saukarsa a yau Talata ta zo daidai ne lokacin da rikici ke ƙara ƙamari a yankin da kuma wani hari ta jirgin da ba matuki akan wata tankar mai da Isra'ila ke kula da ita a bakin tekun Oman, wanda ƙasashen yamma suka ɗora alhaki akan Tehran. A makon da ya gabata an samu wata hatsaniya a bakin iyakoki a tsakanin Hezbollah masu samun goyon bayan Iran a Lebanon da Isra'ila. Mayakan Hezbollah sun harba rokoki akan iyakoki wanda suka sauka kusa da sansanin sojin Isra'ila. Hakan ya sanya Isra'ila ta mayar da martani ta yin harbi zuwa cikin kudancin Lebanon. Duka bangarorin biyu sun nuna hattara domin gujewa jikkata jama'a, amma a ranar Asabar shugaban Hizbullah Hassan Nasrallah yayi gargadin zai iya bada umarnin tsauraran rikicin.
A gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararru da masu shari'a a Najeriya na ci gaba da tsokaci akan kwarye-kwaryen kasafin kuɗi na kusan naira triliyan guda da gwamnatin tarayya ta yi. Wakilin sashen Hausa Abuja Hassan Maina Kaina ya mana nazari akan haka ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Kwarye-kwaryen kasafin kuɗin na kusan naira triliyan ɗaya. Batun harkar rigakafin allurar corona zai lashe kimanin naira biliyan 60 bin diddigin sakonnin WhatsApp naira biliyan 4 duk da naira biliyan 123 zai tafi ne ga ayyuka na yau da kullum yayin kuma da naira biliyan 895 zai je ne ga manyan ayyuka amma kasafin bangaren tsaro na ci gaba da jan hankalin masana da kwararru. Malam Yushewu Aliyu da ke zama masanin tattalin arziki a Najeriya na bin diddigin wannan kwarya-kwaryen kasafi.
Abin da ya fi jan hankali na babu kaman kudaden da aka ware ma tsaro wanda ya tabbatar da cewa tattalin arzikin har yanzu yana fuskantar tsaro kenan saboda galibi cikin kudin da aka yi kasafin kudi na wucin gadi kusan triliyon ɗaya kusan kashi 70 daga cikin 100 na kudaden zai tafi ne wajen tabbatar da tsaron ƙasa ya kuma nuna cewa lallai ilayen har yanzu akwai babban gibi game da harkokin tsaro a cikin ƙasan wanda kuma idan ya ci gaba da tafiya a haka to kudaden da za a ware domin ci gaban tattalin arzikin mutanen ƙasan zai ta tafiya ne wajen tabbatar da tsaron ƙasan wanda hakan ya fi hadari sosai saboda idan misali aka ce kusan biliyan 790 an ware matsaro a cikin kudin da aka ware kusan biliyan 900 da wani abu to kaga kenan cewa kudaden da za a yi mu'amala wajen gina tattalin arzikin kasan yana tafiya wajen tsaron kasan ne kuma in ya tafi a haka yana da matsala.
Ga dan fafutuka Abdullahi Aliyu Katsina ya koka ne kan irin kasan da aka ware wa bangaren yan sanda.
Abin da fitan hankali na shine na COVID-19 kasafin da ake ma yan sanda bai kai na yaki da cutar corona ba wannan ya nuna cewa an fi ba da muhimmanci bangaren yaki da corona wannan kuma abinda na lura da shi a kasan nan shine yan sanda su suke yin aiki kusan kashi 45% na yaki da satar mutane kai har hare a garuruwa da kuma safarar makamai daga nan zuwa can. Zaka ga cewa jami'an sanda sun yi namijin kokari wajen kama bata gari ba ɗaya ba biyu da manyan makamai an gabatar da su a gaban yan jarida. Saboda haka wannan gaskiya ya kamata da a ce an ba da kaso mai tsoka ma bangaren yan sanda saboda a karfa musu gwiwa amma irin wannan kasafin kuɗi gaskiya kusan zai iya dakile moral na su jama'an sanda in suka lice a bangaren corona yana da kusan about 60 something billion su kuma bangaren su yana da kusan rabi ko kashi 1/3 na abin da aka ware mawancin abin wanda ya kamata a ce an sake duba shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. A yau Talata ne hukumomi a Najeriya suka shirya fara aikin bada rigakafi a kashi na biyu da rigakafin kamfanin Madina amma sai aka dage aikin domin baiwa hukumomi masu alhakin kula da ingancin abinci da magunguna a Najeriya damar gudanar da bincike akan rigakafin. Wakiliyar mu a Abuja Hawwa Umar ta hada mana rahoto ga kuma karin bayani.
Tun da farko dai an shirya fara gudanar da allurar rigakafin ne a yau Talata 10 ga watan Agusta sai aka dage domin baiwa hukumar kula da ingancin abinci da maguna ta kasa NAFDAC da sauran hukumomin lafiya damar gudanar da bincike da duk wani tsare-tsare da ya dace domin tabbatar da ingancin allurar. Shugaban hukumar ya ce ana tinkarar kashi na biyu na rigakafin ne bayan kammala kashi na farko sun kuma dauka kwararren kan tabbatar da cewa ba allurar rigakafi nau'in AstraZeneca ko ɗaya da ta rage ba yi amfani da ita ba. Dr. Faisal ya ƙara da cewa Najeriya za ta karɓi allurar rigakafi nau'in J&J kimanin 776,000.
So we're expecting the J&J vaccine. The symbolic doses, not large amount of doses, but just like every other country.
Za a yi wa mutanen da ke zaune a yankunan da ke da wahalar isa duba da cewa idan aka yi sau ɗaya wadatar saɓanin sauran alluran da ake yi
sau biyu. Ya kuma kara da cewa kasar za ta karbi alluran AstraZeneca 700,000 don gudanar da su ga waɗanda suka karbi kashi na farko. A nasa bangaren, daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa Dr. Abdullahi Bulama Garba ya bayyana makomar mata masu juna biyu game da allurar rigakafin corona.
A yanzu dai kam a cikin shirin da muka yi a yanzu ba sa ciki gaskiya. Tunda wannan abu fa sabo ne. Kowa ya san sabo ne, kowa koya yake. Ina tabbatar miki da cewa ita ma hukumar lafiya ta duniya tana cikin koya ne. Tunda ita kuke cewa novel virus ne. To da kan yau din nan sai a ce gashi, amma gobe naka samu ilimin kaga dole sai a koma kansa. To abin da ke aukuwa kenan saboda ba mu san mu dauki abin da ake cewa risk kar ba mu san mu kasada shi yasa muka ce okay kafin dai mu samu cikakken bayanai akan yadda aka binciki maganin nan kuma a yadda ake amfani da shi wanda mu tabbatar cewa dai mutanen mu da suke da rauni musamman masu ciki jayi a fayyanzu dai asabara tunda dai yanzu wannan abu ya zo in an samu lokaci yayi magano za mu ba su
da take gabatar da jawabi a wajen taron shugaban hukumar kula da ingancin abinci da maguna ta Najeriya Professor Mojisola Adeyeye ta ce a halin da ake ciki yanzu hukumar ta gama gudanar da duk wani shiri da ya dace game da allurar ta Moderna da kuma ƙara tabbatar da ingancinta. Hakan na zuwa ne jim kaɗan bayan da kwamitin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa don yaƙi da annobar cutar corona ya fitar da wani sanarwa ta hannun daraktan yaɗa labarai na kwamitin Mr. Willy Basi cewa an ɗage fara aikin gudanar da rigakafin. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hauwa Umar da wannan rahoto. Yayin da jami'an tsaro ke kara taɓarɓarewa arewacin Najeriya da ke iyaka da kudancin Nijar, makiyayan Najeriya sun arce zuwa cikin Nijar sai dai sun mamaye gonaki a birnin Kwadni, inda hukumomi suka ba su wa'adin mako guda su bar wurin ko kuma su haɗu da hushin hukuma, saboda hukumomin Nijar na cewa akwai hatsari ga kasancewarsu a cikin gonakin mutane. Ga ƙarin bayani daga Haruna Mamman Bako.
A daidai lokacin da sha'anin tsaro ke ƙara ɗaukar rahan kullum mazauna arewacin tarayyar Najeriya da ke iyaka da kudancin jamhuriyar Nijar, ana iya cewa iyakar birnin Kwanne da tarayyar ta Najeriya makiyaya ne ke ci gaba da arcikewa daga lamarin na 'yan bindiga daɗi da basu-basu shakat. Sai dai a shigowar makiyaya a garin birnin Kwanne sun mamaye gonakan dam ko gandarin birnin Kwanne da ke cikin gyara da taimakon asusun MCC na kasar Amurka, abinda ya sa shugaban gundumar birnin Kwanne Alhaji Ibrahim Abba Lele da ke tare da rakiyar mahukumta na gargajiya da magajin garin birnin Kwanne da shugaban ma'aikatar gandun daji na wannan gunduma baiwa makiyayan wa'adin sati guda don ficewa daga cikin waɗannan gonakan na dam ko gandari, domin a cewar su akwai hatsari ga zamansu a wannan wurin.
Lalle zawal baki wanda suka kama wuri a nan gandari babban za a ce tsautsayi ne zai faru in ba a yi ba hankali, saboda dai ba a gama gandari da dabba, dole ne sai an yi ɓanna. To kuma yanzu abubuwan ma da suka dame mu sosai, wannan baƙi da suke zawa ba mu san ba ko su wane ne, kuma kamar da kuka san lokaci ne na tsari yanzu ko na tsaro, ya kamata mu san mu tantance wane ya zo wane ya tsahi don saboda mu kare lafiyar kanmu. Lalle da 'yan gari da suke gandari da baƙi duka masu kiwo, ba a cewa wane da wane, duk wanda yake kiwo a gandari ya kamata nan cikin sati guda su bar gandarin nan, don za mu sa jami'an tsaro su je duk wanda ya zamanto bai ji ba sai doka ta hau kanshi.
Ita ko kungiyar makiyaya ta wannan yanki ta hanyar ɗaya daga cikin membobinta cewa da majo wannan gargaɗin da hukumomi suka wa waɗannan makiyayan yayi daidai domin kaucewa abkuwar wani hatsari tsakanin manoma da makiyaya ko kuma jama'ar gari, saboda zaman shakku da jama'a ke nunawa a duk lokacin da suka hangi wata bakuwar ejiya da la'akari da lamarin tsaro da garuruwan da ke bangaren Najeriya a wannan iyaka ke fama da su.
Abinda dai zan fara cewa abinda mai girma ya faɗi furefe, mu ma kanmu wajen wabillin makiyaya a ɓangare mun yi goyon baya gare shi, saboda menene ka sa mu yi goyon baya gare shi? Shi fitina kwana na shi, to kuma Allah wadda mai tadda fitina. Amma abinda za ni ƙari, makiyayi bai da gida, in ka ga makiyayi ga wuri albarka gare shi sannan makiyaya sun fatsa maso ma ka su a fatsa mai suke wanda mutane suke fatsa mai haka suke fatsa bai akwai wani daji da suka son zuwa ba su zuwa saboda akwai miyagu ko ina yanzu suna tattare da su da Najeriya da Niger suna duk gudu da kaga su yo bisa ga miyagu na sun ka koro su sun ka waje su suna amshe musu dukiyoyi
yanzu haka dai hukumomi Najeriya makiyayan su janye domin kaucewa dukkan amfani da jami'an tsaro domin cilasta su barin wannan wajen Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bago da wannan rahoto sai dai kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan sabuwar shekarar musulmi wanda Mustafa Nasir Batsari ya aika mana
Shugabannin addinai da mahukumomi a jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya sun yi amfani da shigowar sabuwar shekara ta kalandar Musulunci wajen faɗakarwa akan haɗin kai da kuma wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. A wannan rana ta Talata wato 10 ga watan Agusta ita ce ta zo daidai da 1 ga watan 1 wato watan Muharram. Na sabuwar shekarar musulunci ta 1443 hijira ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina Sheikh Masaudu Ibrahim Opa shine shugaban kungiyar Izala mai wa'azin addinin musulunci a jihar Kwara yayi kira ne ga al'ummar musulmin da su yi amfani da wannan rana wajen bautawa addini kamar yadda ya kamata
ko musulmi ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa Allah da ya halitto mu zuwa duniya ya halitto mu ne don mu bauta masa saboda haka bautan nan wato addinin Islam ya fi ka kai da aka ce kai addinin tunda an ce an halitto ka ne don addinin ashe addini shine ka gabatar da rayuwarka kamata yi kai duk yanda za ka yi kai addinin nan ko da zai kai ga ka kauce ma inda ma'aifarka in aka hana ka addini wannan shi ne abin da za mu mai koyo da annabi da sahabbai mu ce mu yi koyo da su amma ba wai mu fifita kawunan mu akan addini ba
na'am
eh wannan shi ne abin da muna fata Allah bange taimake mu kuma Allah ya sa mu ga badin fadata ya sa mu jima muna cikin rayuwa alkhairi
Malam Muhammadu Dahiru Liman shine limamin babban masallacin Juma'a na garin Lakwaja a jihar Kogi ya bayyana cewa ayyukan alheri ne ya kamata al'ummar musulmi su yi albarkacin wannan rana ta 1 ga watan Muharram
to farko dai ana san ayyukan alheri dukkanin ayyukan alheri da ka iya kai taimakawa farin ciki da dan uwanka kai nuna masa farin ciki da cewa gardunan ku a yau wannan rana kun wayi gari kun rayu har Allah ya nuna muku tare wannan rana mai albarka saboda haka ana son mutum ya je ya saurari lecture idan na da kaman yau nan muna da lecture wanda ake yi duk farkon ranar hijira
anan Lakwaja kenan
anan Lakwaja yanzu ma shirin fita muke yi za mu je wajen wurin lecture ana gaya mana abinda ya janyo farkon hijira yaya aka yi da farkon musulunci ana ta mugunawa mu'minai a Makka Allah ya yi umarni annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani dare ya fita ya kama hanyar Madina ya fita ya je gidan Sayyidina Abubakar suka fita tare suka kama tafiyar kafa har tirin suka kai Madina saboda haka wannan rana ce mai albarka zuwan su Madina daga nan musulunci ya samu karfafa har ina gajarta abubuwa ne saboda lokaci har aka zo aka ciwo Makka aka yi fatawa Makka ta abu na bude Makka mu'minai suka shiga Makka ta gaddawa karkashin musulunci yanda da an ci karfan musulunci ana ta musgunawa mu'minai
to yanzu kana da wata shawara ga ita gwamnati albarkacin wannan rana
kamata yi a ce duk shekara yau ɗaya ga watan Muharram a maida ita hutu ga dukkanin musulmin Najeriya da dukkanin ma'aikatan Najeriya da dukkanin wani wanda yake aiki a Najeriya ko banki ne ko wane ne ko duk dai a shiga a mai da shi federal abin nan hutu saboda muminai musulmai ji dadin abin nan harkan wannan celebrating din wannan rana mai albarka.
To shi ma dai rabaran Musa S Dada shine tsohon mataimakin shugaban kungiyar Kristoci ta Kan a yankin arewacin Najeriya. Ya yi amfani da wannan dama wajen taya al'ummar musulmin duniya ganin wannan rana.
To haka ina addu'a domin dukan musulmai na duniya a wannan rana Ubangiji Allah ya sa su ga alheri a cikin ta. Allah ya sa shekara din ya zama na albarka ne na ci gaba. Damuwa ina addu'a Ubangiji Allah ya kawo da damuwa mai zama salama da juna. Fatan da kike yi kenan Allah ya kuma ba mu zaman salama.
Na'am, to kana ga wani shawara haka ga duka al'ummar duniya albarkacin ita wannan rana musamman shawara akan zaman lafiya da sauransu?
To shawaran da zan yi shine in an yi na ana magana akan zaman salama to dole ne ana magana akan sacrifice.
Na'am.
Domin kafin ka yi zaman salama da wani dole ne ka yadda duk abin da ya yi ko yana maka ko da baka ji daɗi ba za ka manta da shi, za ka yafe shi, za ka kawar da shi. Dole ne wani ya bada kai domin a yi zaman lafiya. Yasa muna kira ga mutane mu yi hakuri da junanmu. In wani ya maka abin da baka so ba maka yi hakuri ka gafarta. Ina karanta wani wuri da safin nan wanda Allah game da yadda za a yi zaman salama. Don a yi zaman salama kuwa shi ne wato a yafe ma juna a kuma taimake juna waɗanda Allah ya arzurtar da su kada su rike su kadai. Domin wannan wahala da ake fita wani yunwa ne wani yana jin yunwa amma ya zan wani yana da shi makama waɗanda ba su da shi. Wannan shi ne zai kawo zaman salama amma idan masu shi suna tarawa ma 'ya'yansu da jikokinsu da dangoginsu da an bari waɗansu to anan ne inda wahala yana zuwa kenan. Muna fata cewa gwamnati za ta yi wannan in mutane suna da damuwa a yi a sakuni a jiku kansu a yi wani abu domin taimakonsu.
Ko da yake dai ya zuwa lokacin hada wannan rahoto gwamnatin jihar Niger ba ta yi wani bayani ba akan wannan rana. To amma babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi ya yi kira ga musulmin da su gudanar da addu'o'i na neman zaman lafiya a jihar Niger albarkacin wannan rana.
Wannan wata farko al-Muharram din mun tsananta ibada a ciki especially azumi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani hadisi cewa azumin da Allah ya fi falala a wurin Allah ta'ala shine sharullahi al-muharram azumin da aka yi a cikin watan Allah al-muharram bayan ramadana kenan. To mu yawaita azumi sannan muna da bukatan addu'o'i shine dalilin wanda sai zamu azumi zai kusa da Allah mai tawassuli da wannan azumin. Matsaloli da suka addabe mu a duniya mu nemi sauki daga Allah ta'ala. Matsalolin na rashin tsaro da suka addabe mu especially a arewacin Najeriya da tashin da muke ta fama da shi rashin tabbas da tsadan kayayyaki da makamantansu mu roki Allah ta'ala mu je kusa da shi mu istighfari da fatan zai za mu samu sauki daga gare shi.
Akwai wani sako da ita gwamnati ta fitar akan wannan rana?
A yanzu zai babu baki ba don ba mu kara ba insha Allah wannan za mu shawara mu ga abin da Allah zai yi.
Wannan rana dai ta zo ne daidai lokacin da ɗaruruwan mutane ciki har da ɗaliban Islamiya sama da 100 da shugaban APC a yankin arewacin Niger Alhaji Aminu Bobi da kuma kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ke ci gaba da zama a daji a hannun yan bindiga da suka yi garkuwa da su. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To gaida na Batsari yanzu kuma sai labaran wasanni daga jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
Programme pour resté jusqu'à la fin de sa carrière au Barça en 48 heures. On a eu les larmes de départ du Barça de Léo Messi. Et là, on le voit détendu, souriant, avec déjà ce t-shirt ici. C'est Paris, mais c'est inconcevable.
Irin da kafofin yada labarai na kasar Faransa suka ini a rude suna zancen isar tauraron kullun kafa na Argentina Lionel Messi a Paris Saint-Germain PSG kenan cewa da club din nan na ɗan kasar Qatar tun shekara 2011 Lionel Messi ya buga wasanni 778 a Barca ya saka ci 672 kuma ya bada kwallaye 266 aka saka a ragam Lionel Messi dan shekaru 34 a duniya ya sauka da misalin karfe 2:22 agogon Niger Nigeria a birnin Paris a yau inda ya gaida magoya bayan club din Paris Saint-Germain PSG kamin ya isa asibitin America dake birnin Paris domin yi masa gwaje-gwaje na kiwon lafiya gabanin rattaba hannu na shekaru 2 tare da karin shekara guda in hakan ta yoyo dan wasan da tauraron sa ke ci gaba da kallawa a hilayen wasannin kwallon kafa na duniya inda so shidda yana lashe Ballon d'Or na dan wasa mafi kyallawa a duniya a shekara zai saka lamba 30 ne maimakon lamba 10 da Neymar ke amfani da ita a club din na Paris Saint-Germain PSG halin yanzu duk da yake Neymar din yayi alƙawarin baiwa Messi lambar 10 idan yana buƙatar haka to ne dai Neymar din ya soma watsa wani faifan bidiyo a Instagram wani shafi na sada zumunta inda ake ganin sa tare da Messi lokacin da suke Barsa wannan ba karamin bugu ne ba club din na Paris Saint-Germain ko PSG a harkokin kwallo na duniya bayan ya karbi Wijnaldum captain din kasar Holland da Donnarumma mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta kasar Italia da mashine ya kasance dan wasa mafi kyallawa a wasannin Turai da suka kammala ƴan makon da suka gabata sai Sergio Ramos tsohon captain din Real Madrid dukkan su a bana kuma dukkan waɗannan ƴan wasan club na Paris Saint-Germain ko PSG ya cince su ne a bakin tabki domin kowannen su ya bar club din sa bayan kammala kontragin sa kenan PSG bai saye su ko kwabo ba a waɗansu kungiyoyin kwallon kafa na Turai haka ma club din na Paris Saint-Germain duk da bana PSG ya saye Ashraf Hakimi dan kasar Morocco dake kasancewa ɗaya daga cikin masu tsaron baya a gefen dama mafi kyallawa a duniya a halin yanzu agobe ne dai idan Allah ya kai mu da misalin karfe 10 agogon Niger da Nigeria club din na Paris Saint-Germain PSG zai gabatar da Lionel Messi ga maabutansa a hilin kwallon kafa na PSG Paris Saint-Germain cewa da Parc des Princes a birnin Paris ayar tambaya a nan a yau ga dukkan maabutan sha'anin wasannin kwallon kafa na duniya shin wannan dan wasar dan kasar Faransa zakara kuma tauraro Kylian Mbappe da ke buga ma club din na PSG shin zai tsaya a Paris Saint-Germain PSG ko a'a a daidai lokacin da Lionel Messi ya iso a wannan kungiyar ganin cewa har yanzu bai sake rattaba hannu ba a sabon kontragi kasancewa a watan Janairu ne kontragin sa dake ci yanzu a club din Paris Saint-Germain zai zo karshe Haruna Mun bako na birnin kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Niger
Agai da Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga Hajifa ta dawo da takaitattun labaran duniya
Gwamnan jihar New York ya sauka daga kan mukami a yau Talata biyo bayan zargin neman yin badala da mata masu yawa shekara daya bayan da ya samu yabo a kasa baki daya saboda cikakken bayani da ya rika yi a kullun lokacin cutar annobar COVID-19 An bada sanarwa game da wannan gwamna wanda yake kan mulki karo na uku ne a daidai lokacin da majalisar dokokin jiha take haramar tsige shi daga mulki Daukan wannan mataki ya biyo bayan sakamakon binciken da ofishin mai shari'a na New York ta fitar ne inda aka samu komo da laifin yin maganganun banza ko kokarin yin fasikanci da wasu mata su akalla 11
To ban sauraro baki dan abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri Yanzu a madadin Hanifa Kabiru Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti sai kuma injiniyarmu na wannan daren Baba Yakubu Makeri daga shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.